من رحمة الله تعالى لعباده أن أبواب الخير والطاعات مفتوحة في كل حين. وشهر شوال من الأشهر التي يستحب فيها القيام بعبادة عظيمة ربما يغفل عنها كثير من الناس، ألا وهي صيام الست من شوال، والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عظيم أجرها كما في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ففي هذا الحديث الحث على صيام ست من شهر شوال، وأن من أتبع رمضان بها كتب له أجر من صام الدهر. وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين عظيم أجر صيامها، فما بال الكثير من الناس يتخلى عن صيامها، مع أننا جميعا محتاجون إلى رحمة الله تعالى. وإنما كان صيام رمضان واتباعه بست من شوال يعدل صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وقد جاء ذلك مفسرا من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام ست أيام بشهرين فذلك صيام سنة. أخرجه أحمد والنسائي وهذا لفظه، وابن حبان وصححه أبو حاتم الرازي. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Dukkanin yabo da godiya sun tafi daga Allah subhanahu wa ta'ala, mai kowa mai komai, makajin kowa da komai, wanda ya samar da kowa da komai daga babu zuwa akwai. Muna shaidawa ba abin bauta bisa ga cancanta da gaskiya sai shi tallintan ɗaya-ɗaya. Muna kuma shaidawa ba abin bauta da gaskiya babu. Muna kuma shaidawa tabbas Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawansa ne, manzonsa ne, wanda ya aiko shi wannan duniya don ya zama rahama ga talikai gaba ɗaya. Ya Allah ka yi salati da sallama akan wannan annabi mai girma da dukkanin ahlul bait da dukkanin sahabban shi gaba ɗaya da waɗanda suka bi tafarki irin tasu har zuwa ran tashin kiyama. Baka ƴan uwa masu girma, yana daga cikin rahaman Allah subhanahu wa ta'ala ga bayin shi cewar ƙofofi na ayyukan alkhairi da ayyukan da'a a buɗe suke a kowane lokaci, ba a kulle su. Allah subhanahu wa ta'ala saboda falalan shi akan mu a kowane zamani, a kowane lokaci, ƙofofi na alkhairi, ƙofofi na da'a suna buɗe, Allah baya kulle su. Saboda haka ne ma Allah ya saka ya kuma kaddara, bayan mun kammala azumin watan Ramadan, wanda kamar ajiya muke ta magana za a fara azumin Ramadan, yaushe za a fara tafsiri, a ina za a yi tafsiri, ya za a yi kaza, ana ta mitin kamar iftawan ido da bismillah, Ramadan ya zo ya wuce, ya kuma wuce har abada ba zai dawo ba. Inda za ka bada duniyan nan gaba ɗaya don a dawo da Ramadan, har abada ba za ta dawo ba, sai dai wani Ramadan game yawan rai. Kuma Ramadana ya zo ya wuce, idan ka yi aikin alkhairi ya rage naka kara bauta, idan kuma kasala ta ebe ka ba ka yi ba, kasalan har yau tana nan ko ba ta gushe ba, aikin alkhairin kuma ya riga ya wuce. Bisa kowane lokaci a ribanci lokaci saboda muhimmancin lokaci da tsadan shi ma Allah ya rantsuwa da shi a cikin alqur'ani mai girma Allah ce wal asr yan uwa masu girma wata ramadan ya zo ya wuce ayyuka alkhairi ba su kare ba saboda haka ne ma annabi rahama ya sunnanta mana a cikin hadisi ingantacce wanda imam muslim ya ruwaito cewar duk wanda azumci wata ramadana sannan ya bi bayan wannan watan da azumi guda shida a cikin shawwal kana kasiyamid dahar zai kasance kamar wanda ya azumi shekara wannan ba karamin falala bace ba daga Allah subhanahu wataala zuwa gare mu yan uwa masu girma wannan azumi da muka yi wanda ya wuce an yi shi a cikin tsananin zafi da kuma tsananin wahala amma saboda faralan Allah da rahaman shi kamar yadda Allama Ibn al-Usaymin yake fada a lokacin da aka yi azumi a cikin tsananin wahala na zafin rana wannan yana nuna yawan lada da ake samu a wannan lokaci kaga a janibi guda an sha wahala a gefe guda kuma alkhairi ne a gare mu saboda yawan ladan da zaka samu a lokacin da ake azumi a cikin zafin rana yafi wanda zaka samu a lokacin sanyi ko kuma a lokacin da babu zafin rana she sa Allah shine alhakim duk abin da ya tsara akwai hikima a ciki kuma amfanin na komawa ne zuwa gare mu ba gare shi ba subhanahu wataala Allah ka amsa mana ya kuwa masu girma wannan azumi na sittu shawwal azumi ne mai falala wanda malamai sun yi maganganu daban-daban dangane da cewar in kai azumi guda shida a cikin shawwal za a baka ladan azumin shekara waɗansu malamai suka ce ire-iren waɗannan hadisan ana ainihin fawwalawa a sallama ne zuwa ga Allah subhanahu wataala dan shike da ladan shike da falalan yana bada shi ga wanda ya ga dama a yanayin da ya ga dama kuma a lokacin da ya ga dama yana ma bada fiye da haka wallahu yudhaifu liman yasha Allah kan ninninka ma ga wanda ya ga dama wannan ya zo a cikin hadisi ingantacce fassara ma'anan wannan hadisi hadisin da Imam Ahmad da Imam An-Nasa'i da Ibn Hibban har ma da Ibn Majah sun ruwaito dukkan su da sanadi ingantacce zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa azumin watan Ramadan wannan wata guda da muka yi yana daidai ne da azumin wata goma saboda ayyukan alkhairi kowane guda daya Allah na ninka shi ne zuwa ainihin sau goma kaga wata daya koma wata goma kenan annabi yace azumin kwana shida kuma kowane kwana daya ana kaddara shi ne kwana goma kaga ya koma kwana 60 kenan wata biyu shine ma'anan watan ainihin shekara guda kenan wata goma sha biyu yan uwa masu girma mu sani watan azumin Ramadan dukkanin kuma ibada ko da sallolin farilla idan aka yi su ba sa rabuwa da khalal a samu nakasu ko kuma tawaya a cikin wannan sallar ya tabbata a cikin maganganu daban-daban na magabata da ma waɗansu hadisai sallolin nafila da muke suna cike gurbin gibi da ake samu a sallar farilla hakan nan azumin sittu shawwal malamai suka ce yana cike ma wani gibin da aka samu a cikin watan Ramadan wasu malamai kuma sun kwatanta shi da tamkar mutumin da ya ainihin samu rafkanuwa a sallah aka ce sujjadan qabli ko ba'di haka na azumin sittu shawwal yana zaman kamar sujjadan rafkanuwa ne ma ga azumin watan Ramadan duk da waɗannan maganganu da malamai suke yi wajen kalato falala na azumin sittu shawwal to abin da ke akwai shine azumi ne kwaya shida a cikin kwana 30 ko kwana 30 ba daya amma in ba ka yadda gaske ba shedan ba zai bare kai ba zai nuna maka wahalan azumi sai gari ya waye kace in Allah da gobe zan tashi da azumi gobe kuma sai ka kasa kai ta wannan lissafin kafin ka ankara watan sha'aban ya kare ko kuma kai azumi guda biyu saura maka hudu a ce da kai ai yau kwanan watan 28 kaga ya zaka yi ba magana azumi saboda kuma daure mu yaki shedan mu azumci waɗannan kwanaki guda shida a cikin wannan watan yau kwana 10 kenan bayan Ramadan muna da ragowar kwana 20 ko 20 ba daya bayan nan waɗansu malamai suka ce azumin sittu shawwal na daga cikin falalan shi duk lokacin da Allah ya maka ni'ima to wajibi ne ka gode masa idan Allah maka ni'ima ta lafiya da kuma tsawon rai ka halarci watan Ramadana wanda wani yayi burin ya gara matan bai gani ba ya koma ga Allah akwai wanda ran daya ga wata ya rasu akwai wanda an fara azumin da shi ya rasu a goman farko wani a goma ta tsake wani a goman karshe kai kuma Allah baka lafiya ya baka tsawon rai wani kuma yana raye amma bashi da lafiya tsawon ramadan din ma ko dai bai yi ba wani kuma ya azumci wani bangare bai azumci wani bangare ba saboda rashin lafiya to kai duka Allah maka wannan ni'ima ta tsawon rai da lafiya har ka azumci wannan watan akwai bukatun ka gode wa Allah subhanahu wataala da daga cikin alamun godiya ga wannan ni'iman shine ka zanto ka zarce da ayyukan ibada bayan ramadan daga ciki akwai azumin sittu shawwal shi yasa manzon rahama sallallahu alaihi wasallam Allah masa ni'imomi da falala da alkhairi da albarkatun da babu wani halitta da Allah ya mishi babu wani dan adam da Allah ya masa ni'ima ya masa albarka ya tara masa falala kala kala irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda ya gode wa Allah sai fi kowa da'a yafi kowa ibada yafi kowa bauta wa Allah shi yasa tabbata a cikin hadisi wata ran annabi yayi sallan dare har sai da kafafun shi suka kumbura saboda tsayuwa ɗaya daga cikin matan shi Nana Aisha Allah kara mata yarda tace atafa'alu zalika ya rasulullah shin kana aikata irin wannan ibada mai wahala bayan Allah ya gafarta maka zunubanka me kake nema kuma annabi yace afala akuna abdan shakuran bazan zama bawo mai godewa Allah ba ai tunda Allah ya gafarta min zunubaina waɗanda suka wuce da waɗanda zan yi nan gaba da dukkanin falala da Allah min da alkhairi da albarkatu to ya kamata na gode mishi wannan godiyan kuma ita ce yawan bauta mishi yawan masa da'a shi yasa Allah ya faɗa a cikin alqur'ani mai girma dangane da azumin ramadan yace walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun dan ku ainihin cika lissafin watan 30 ko 30 ba daya sannan ku girmama Allah ku yawaita zikiri da kabarbari wala'allakum tashkurun idan kun cika ainihin watan ramadan din ku gode wa Allah subhanahu wataala saboda ka ayyuka masu girma mu ainihin yaki zukatan mu mu yaki shedan mu azumci wadannan kwanaki wadanda yan kalilan ne ba su da yawa saboda tarin falala da tarin albarka dake cikin wadannan azumi guda shida shi yasa ma wani daga cikin salafus salih daga cikin magabata aka tambaye shi aka ce menene lada ko falalan dawafi da kuma sa'ayi yake cewa ka daina tambaya dangane da menene falala ko ladan abu kaza ka tambayi mutumin da Allah masa falala ya masa tawfiki yayi wannan ibadan yaya zai gode wa Allah ina fata an gane magana yace karka damu da menene yawan ladan ladan yana nan a rubuce Allah ba zai tozartar da ladan ka ba a kai da Allah maka ni'ima kai azumin ramadana ko kai karatun qur'ani ko kai qiyamul layli ko kai sa'ayi ko kai dawafi karka damu da nawa ne ladan a kai dai ka damu da yanzu ya zan gode wa Allah bisa wannan ni'ima da yimi shine abin da zaka tambaya amma nawa ne ladan wannan ba abin da zaka damu kanka bane ba shi yasa wani mai baiti yake cewa idza anta lam tazdad ala kulli ni'matin limulkiha shukran falasta bishakiri ya zama wajibi akan ka ka yawaita gode wa Allah idan Allah ta'ala ya maka ni'ima yan uwa masu girma babu ni'ima sama da a ce ka halarci watan ramadana Allah ya gafarta maka zunubanka wannan ni'ima ce mai girma ya zama wajibi mu gode wa Allah mu gode masa mu yabe shi mu girmama shi mu jinjina mishi mu zarce mu ci gaba da ayyukan da'a manya da kanana wannan shike nuna cewa mun gode wa Allah mun ainihin yabe shi akan falala da ya mana da kuma ni'ima yan uwa masu girma kamar yadda na faɗa kwanaki 20 kadai suka rige ko 20 ba daya idan ka fara azumin nan daga gobe kace kullun zaka yi guda daya kai hutun ma kwana biyu da izinin Allah zaka yi kadisawa in kuma kace kullun zaka yau ka huta gobe cikin kwana 12 ne ka gama in kace zaka fara gobe kafin ran alhamis ka gama juma'a mai zuwa babu sittu shawwal akan ka amma kwanaki ne kadan ko masu wahala shedan ba zai taba bari kaga saukin su ba amma in ka fi karfin zuciyanka ka yaki shedan da izinin Allah sai kaga cewar kafin ka ankara wannan azumi ainihin ka azumce shi Allah ka ba mu ikon azumtan waɗannan kwanaki Allah kuma ka amsa mana ibadunmu. Yan uwa, akwai sakonni guda biyu ko zuwa uku masu muhimmanci daga wannan minbari namu mai albarka. Kowa ya sani halin da muke ciki a wannan gari na rashin wuta. Da farko muna nasiha zuwa ga ƴan nefa, ma'aikatan wuta ba ƴan wuta ba, ma'aikatan wuta. Nasiha ɗaya tace, na farko su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Ana azabtar da mutane cikin watan Ramadan, mun yi tsammanin ko sun tsani watan Ramadan ɗin ne, sai ga watan ya ƙare kuma abun ya ci gaba. Akwai anguwannin da su kwana uku ba a ba su wutan awa huɗu ba. A cikin awa 24 ba a samun wutan awa ɗaya mai kyau. Babu wuta, babu ruwa. A wadaidai wannan lokacin ya tabbatar maka babu inda za a samu niga. Mutane su kai har magariba babu abin da za a dafa abinci. Kaga cikin dare ana ta da injin niga don an kawo wuta, ana rige-rige, ya za a samu abin da za a dafa abinci. Sannan kuma a daidai wannan lokacin in wata ya ƙare kuma a kawo muku bil. To wannan tambayan da mutane suke shi ne, za su biya kuɗin wuta ne ko kuɗin duhu? Wannan shi ne abin tambaya. Ana cikin matsanancin zafi, babu wuta a gari. Unguwannin da ba su da wutan sun fi waɗanda suke samun wutan yawa. Wannan shi ne abin takaici. Inda a ce masu samun wutan sun fi yawa, sai a ce da sauƙi. Amma waɗanda ba sa samun wutan sun ninninka anguwannin da ke samun wuta. Wannan ya jefa mutane cikin yanayi matsanancin hali. Ruwa ya yi tsada, ka kira tanki a ce maka 16,000 ko 18,000. Saboda babu wuta, sai sun je nesa su ɗebo ruwan. Akwai wanda yake ce min malam, da daddare haka zan ɗauko yara na suna kuka saboda zafi na fito waje. Idan iska ta ɗan kaɗa suka yi bacci na ƙara mai da su cikin ɗaki. Ya ce gida ne gidan haya, babu damar mu shimfiɗa taburma mu kwanta sakar gida. Akwai matan aure da yawa a gida. Akwai kuma ƙasa wanda take da ɗumbin arziki, amma wutan nefa ya gagare mu. A wannan hali da muke ciki, su a karan kansu ma'aikatan wutan su ma gwamnati ta jefa rayuwarsu a cikin hatsari, don ta haɗa su rigima da talakawa. Wannan su ma mafi yawansu talakawa ne a cikinmu. To a wannan gaban ƴan uwa masu girma, muna roƙon duk wanda kunnen shi take kaiwa zuwa ga gwamnati ya zama yana da kunne na alkhairi ko kunne na sharri. Akwai masu kunnen alkhairi sukan samu mahukunta su ce akwai matsala kaza kaza don a gyara. Akwai masu kunnen sharri su ce an zage ka, a wuri kaza ai ba a son ka. To koma wani irin kunne kake da shi, saƙonmu zuwa ga mahukunta, ku gaya musu al'ummar da suke mulka suna cikin matsanancin hali, suna cikin tsananin rayuwa, suna cikin tashin hankali da firgici, wanda wallahi tallahi in aka tafi a haka, akwai gabar da in aka kai talaka abin ba zai yi kyau ba. Babu wani malamin da zai ce talaka su yi haƙuri su saurare shi. Babu wani jami'in tsaron kuma da zai iya tare su. Mun ga abin da ya faru a Senegal. Duk iskancin Macky Sall da 'yan ƙasar su kai bori sai da ya sauka a mulki. Kuma Senegal musulmai ne kusan 99 cikin 100 na ƙasar. Balle ka ce ba musulmai bane ba. Yaro ne ɗan shekara 44 suka sa ya zama shugaban ƙasa. Ba abin da ba a yi ba, saboda mai sun san 'yancinsu. Na farko muna gaya wa gwamnati ba ma so talaka su fara, Allah ya isa. Tun har yanzu ba a fara ba tukunna ko? Muna gaya wa gwamnati kar su ƙure talaka. Na farko muna kira ga mai girma gwamnan jihar Gombe ya taimaka ya tambaya mana nefa, tun ba shi bane nefa mun sani, amma ya tambaye su kamfanin wuta na JET me muka musu suke azabtar da mu haka. Al'ummansa ne da yake mulka, ana azabtar da su. Dan Allah ya taimaka ya tambaya mana su mai girma gwamnan jihar Gombe. Kace in ba za ku ba mu wutan ba, dama kwangila ce contract ne tsakaninku da jihar Gombe, sai mu terminating contract din. Ba a baka wuta ba kuma a kawo maka bill. To akwai anguwannin da suke cewa duk dan nefan da ya shigo yankan wuta su da shi ne. Kun ga abin ba zai kyau ba kenan. To ba ma so a kai ga wannan. Ma'aikatan wuta dan girman Allah ku ji tsoron Allah ku fito ku gaya mana menene ke faruwa wannan gaban kenan gwamnatin tarayya abun kunyan ma nasu yayi yawa ana samun collapse a national grid kusan duk wata yanzu an samu ranar 4 ga watan February an samu ran 28 ga watan March an sake samu ran 15 ga kuma watan April wannan watan da muke ci wato yanzu duk wata ma sai an samu collapse a national grid a ce jahohi kamar 20 ba wuta ko sama da haka to menene ke faruwa batun kace kasa ba kudi wannan ba gaskiya bane ba ɗaya daga cikin su tsohon gwamnatin Kaduna Malam Nasir al-Rufai ya gaya wa duniya kwana uku da wuce ko hudu duk jaridun Najeriya da na kasashen waje sun buga cewar maganar subsidy na man fetur da suka ce wai sun janye yace ƙarya suke abinda ake fitarwa a yanzu na kudin subsidy yafi abinda ake fitarwa a lokacin Buhari sun ninninka kudin suna fitarwa su boye kuma sun maida man daga 200 zuwa 100 kusan 7 a yanzu a kasan da mayin fanahu ne ba so shi muke ba a kasan ake tonan mayin sannan waɗanda ba su san siyasan duniya ba sai wai Najeriya akwai arhar rayuwa Niger ta fi mu tsadar rayuwa Niger ba su da wuta siyasa suke yi mayin ma siyasa suke yi a takaicen takaita ƴan uwa masu girma mu fito mu gaya wa gwamnati dan girman Allah ta tausaya mana dan su ma Allah tausaya musu ba a so a ware tsakanin talaka da gwamnati amma duk kasan da kaga an samu warewa tsakanin talaka da gwamnati an kai shi makurani to ba ma fatan akai wannan a Najeriya amma su sani cewa abinda muke hanga a wasu kasashe da na insecurity baka taba tsamman zai zo Najeriya ba ya zo ko bai zo ba to haka nan a waren da ke faruwa tsakanin gwamnati da talaka da muke gani a wasu kasashe kar kai tsammanin ba zai faru a nan ba matukar wannan zaluncin ya ci gaba da tafiya a haka jiyan nan jaridan People Gazette din nan wanda lazo nake karanta misalin karfe 11 na rana suna maganan kudin da ake samu a Najeriya suka ce Tinkan Island kawai custom na Lagos abinda suka generating a first quarter na wannan shekaran 303.9 billion Tinkan kawai ba wannan lissafin talaka bai san ma me ake cewa ba kawai ka kaddara kudi ne mai yawa to Allah ya mana komai a Najeriya ko bamu da komai ya tabbata cikin sahih Muslim wani daga cikin tabi'ai Abdurrahman bin Shimasata yazo shaurin nana Aisha Allah kara mata yadda yayi sallama tace man anta kai waye yace ana rajulun min ahli Misr yace mata ni mutun ne daga kasar Misra yace nazo ne miki tambaya kafin ya mata tambayen sai tace mishi yaya labarin shugaban kunnan mara mutunci sai yake cewa ai shugaban mun nan mai mutunci ne yace abu na farko ko akuyar ka ce ta mutu sai ya baka wata akuya akwai adalci sama da wannan idan akuyar ka ta mutu kai je ka fada sai an baka akuya daga baitul mali akuya ta tara su a ce to ga wata akuya bawan ka in ya mutu sai an baka wani sabon bawa ya bata labarin adalcin shugaban nana Aisha tace da shi gaban da ke tsakani na da shi ba zai sa ni ki fadan gaskiya ba saboda shi wannan gwamnatin Misra na wannan lokacin Aisha tana da matsala da shi dan shi ka shadan wanta Abdurrahman bin Abi Bakar ina fata an gane amma da taji adalcin da ya shimfuda a Misra tace gaban da ke tsakani na da shi ne ya kashe min dan uwa saboda shi ne ya zama gwamna bayan Abdullahi bin Amr bin As Amr bin As shi ne gwamnatin Misra tun lokacin Sayyidina Umar bayan ya rasu dan shekara ne shekara biyu zamanin Muawiya ya cire shi saka ainihin sabon gwamna to wannan shi ya kashe Abdurrahman bin Abi Bakar kani na wannan Aisha sai tace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan ɗakin nawa yana cewa Allahumma man waliya min amri ummati shay'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi a wata ruwaya fashquqillahumma alayhi wa man waliya min amri ummati shay'an farafaqa bihi farfuq bihi. Tace naji annabi a wannan dakin nawo yana cewa ya Allah duk wanda yaji min ci al'amarin wani abu daga al'amarin al'ummata aka danka masa shugabancin al'ummata ya tsananta musu ya takura musu Allah ka tsananta mishi Allah ka takura mishi Allah kar ka sassauta mishi addu'an manzon Allah ce wannan ga duk shugaban da ya takura wa mutane kowanne irin shugabanci yace ya Allah duk mutumin da ya shugabanci al'ummata ya sassauta musu Allah ka sassauta mishi. To muna addu'a muna roƙon ya Allah a wannan kasar tamu duk wanda ya tsananta mana Allah ka tsananta mishi. Ya Allah duk wanda ya zamo silan shiga halin kakani kai a wannan al'umman ta annabi Muhammad ya Allah ka tsananta mishi. Ya Ubangiji hana shi sakat. Allah kar ka bashi jin dadin rayuwa. Duk burin da yake da shi na 2027 da 2030 da Allah ka tarwatsa. Ya Allah duk wanda yake tausaya mana Allah ka tausaya mishi. Allah masu kaunan mu Allah ka kaunace su. Ya Allah ka tausaya mana ka tausaya musu. Wannan shine sakon mu daga wannan minbari mai albarka zuwa ga mahukunta. Muna ƙara jaddadawa su ji tsoron Allah su ba mu wuta su ba mu ruwa shine abin da muke nema a wurin su. Su ci gaba da satan kudin su saje su ga yawa Allah. Amma basic abubuwa ma ci an hana mutane wutar lantarki babu. Wannan tsananin fa in ya tafi haka wallahi ba za su ga mai kyau ba. Abdullahi Adamu tsohon shugaban jam'iyyar APC ta ƙasa tsohon kuma gwamnan Nasarawa yace ya rantse da Allah in aka tafi a haka shi fa yana cikin kabal din fa amma Allah ya matsa bakin shi ya fada yace in aka tafi a haka yace wallahi sai mun daina fita waje inji shi yace sai mun daina fita waje talaka wannan sai sun tara titi sun hana kowa wucewa. Domin in ka duba yawan jami'an tsaron Najeriya gaba ɗaya su nawa ne idan talaka miliyan 50 suka fita ka iya da su ba yanda ka iya da su ba ma fatan ayi wannan abu ba ma fatan akai ga wannan talakawa kuma tunda har yanzu ba su fara Allah ya isa ba su ci gaba da hakuri kuma haka ba a ci gaba da hakuri kuma a ci gaba da addu'a akan duk wani azzalimi Allah ga ka gashi Allah mun barka da shi duk mai kaunan mu kuma Allah ka kaunace shi ka tausaya mishi. Ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da sifofinka mafiya kamala wannan ƙasa ta mu mai albarka Allah ka ƙara mata albarka. Ya Ubangiji ka azurta mu da shugabanni na gari. Ya Ubangiji ka tausaya mana. Ya Allah kar ka kama mu da laifin wawayen cikin mu. Ya Ubangiji ba dan halin mu ba Allah wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Allah ka ba mu ruwa ka ba mu damuna mai albarka. Ya Ubangiji ka sanya albarka cikin rayuwar mu. Allah ka sanya albarka cikin gidajen mu. Allah ka sanya albarka cikin kasuwannin mu. Allah ka sanya albarka cikin makarantun mu da ma'aikatun mu. Allah ka albarkaci zuri'ar mu. Allah ka albarkaci ilimin mu. Allahumma ahdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif 'anna sharra ma qadait fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alayk innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man 'adaita tabarakta rabbana wa ta'alayk. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأنفسنا وسائر المسلمين رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوموا إلى صلاتكم قانتين يرحمكم الرحمن الرحيم.